الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ترى جوت رمضان كو شكرا تدوبوا ليه دري حدود 40 دقيقة هجرية دبيو هجرية وليدا شي دا 20 دقيقة جوت أفريل شكرا تدوبوا دا 20 دقيقة ميلادية. Barkamu da kasancewa a wannan darasi namu na iyaye mata da ya shafi illoli na tabarruj, bayyana kwalliya da bayyana ado. Yau za mu gama insha Allah da wannan qadiyya. Zan rufe da wato mugan sakamako da tabarruji yake jawowa a rayuwar ɗan adam. Idan mun lura da nasoshi na shari'ar Allah, yadda Allah ya yi magana da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana, za mu ga irin cutarwa da bayyana rici yake jawowa ga ya mace a addininta da rayuwarta. Su masu bayyana tsiraici suna rigingeniya, kowa su suke taga tafi wata a wajen bayyana wannan tsiya, ba dan kuma mai badan saboda ɗaukan hankalin maza. Sauri suke yi, kowa ta yi abin da namiji zai kalle ta. An mai da mace kamar wata kaddara ko wata haja ta tsiya a gani ko a biya bukata da ita ko ta kuɗi ko kuma ta kyauta. Yawan kallon mata da tsiraici yakan hana yin aure, yakan hana namiji ya aure, tunda yana da wacce yake ɗaukakewa da ita. Za ta bayyana adonta, za ta bayyana kwalliyarta, namiji zai je ganta, hankalinsa ya kwanta, ya ji daɗi, ba sai ya ji ya nemi matar sunna ba. Haka ita ma tunda ta tallata kanta ta ga ta samu karɓuwa, tana bayyana tsiraici kuma ana zuwa a biya mata buƙatarta, to kaga ba ta da buƙatar ta je ta yi aure ta raya sunna. Don haka bayyana tsiraicin nan yana taimakawa wajen yaɗa alfasha a cikin al'ummar musulmi, kamar yadda kuma yana taimakawa wajen wato rinjayar sha'awa a cikin rayuwar mutane. Duk namijin da ya saba yana zama da mace mai bayyana tsiraici, to kullum zai ga in bai ganta ba hankalinsa bai tashi ba, har hankalinsa ya tashi. Abu na gaba, akwai ƙarancin kishi. Bayyana tsiraici da bayyana ado yana nuna mace ba ta da kishin kanta, kuma yana nuna ba ta da kunya. Dan duk mace mai kunya ba za ta taɓa barin tsiraicinta ko ta rinƙa bayyana adanta ga mutane a waje ba. Manzo Allah ya ce innal haya'a wal imana qurina jami'an, da kunya da imani an haɗa su wuri guda. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar, idan an ɗauke ɗaya to an ɗauke ɗaya. Duk wanda ba shi da kunya ba shi da imani, haka wanda ba shi da imani ba shi da kunya. Mace kuma mai kima da daraja ya kamata ta zama tana da kishin kanta, ko dan kishi ma ya kamata ki rufe jikinki. Abinda bai halatta a gani ba sai an ba da sadaki, abinda bai halatta a gani ba sai an yi salatin annabi, sai an je an nemi izinin iyayenki. Yau gashi kina zubar da shi a fili, kyauta ga tsinuwar Allah a kanki, ga kushin Allah a kanki, ga kuma wulakantuwa idan mutane. Bayyana tsiraici ga ya mace yana kawo yawan barna a cikin al'umma, yaɗuwar fasadi ne da ta'adi a cikin al'umma, fasadul akhlaq ne, musamman lalata samari. Duk macen da take mai bayyana tsiraicinta ne, to kamar ta dauke makami ne na lalata samari musulmi kuma ki sani wallahi sai Allah ya tambaye ki akan barnar da kika yi na lalata ƴaƴan mutane wasu matan masu suke neman mazan ita za ta yi mai waya ta matsanta masa ta yi mai wasiƙa ta matsanta masa ta yi masa abubuwan da za ta ɗauki hankalinsa musamman yanzu da ake amfani da wayoyi na zamani da suke cike da fitintunu musamman samari matasa wanda sababbin balaga ne sun fi lalacewa akan harkar mata da aka sai su ji yaro ƙarami ka ga ya shiga cikin alfasha ya ƙware da zina da neman mata wannan ta sa ake ta kawo mana rahoto da fatawoyi kullum yaro ya nemi ƙanwarsa yaro ya nemi yayarsa yaro ya nemi kazaɗinsa saboda tsabar rashin imani da rashin tsoron Allah ka ga namiji yaro yana neman yassa kuma na shayi muku bayani a karatu ku mata ko da a cikin gidajen iyayenku ne kuma ina kira ga iyayen mata iyaye ku daina barin yara ƴan mata sun girma a ta a cikin gidajensu in dai akwai yara ƴan uwansu maza suna bayyana tsiraicinsu a cikin gidan nan saboda yanzu fa zamani ya canja yaro zai iya sha'awar yassa uwa ɗaya uba ɗaya zamani fa ya canja yarinya za ta iya sha'awar ƙaninta uwa ɗaya uba ɗaya shedan ya shiga gidajen mutane ya shiga ƙwalansu yanzu yara samari suna neman ƙannansu suna yin soyayya da su har soyayya wal iyazu billah kaga yaro yana soyayya da ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan fasadul akhlaq ne da ka tura da suke ta kwadaitar da ku ku rinka cire suturar da ubangiji ya yi muku abinda suke so ya faru kenan a cikin gidajen kamar yadda bayyana tsiraici din nan yakan sanya rashin amintuwa duk macen da aka ga mai bayyana tsiraici ne to ba ta da aminci da ita ba a da aminci da ita saboda za a rinka zargin gaskiya mazinaciya ce da zarar ka ga mace ba ta rufe jikinta to kawai da ka zo nema daga makota ma za a ce yanzu wani yar iskar za ka nema idan an ce miki yar iska ana nufin kina iskanci kenan yanzu ke za ki ji daɗi ke a ce miki yar iska a gidanku ko a unguwarku duk samari sun lalata ki sun kare kin ki kare mutuncinki da darajarki bayyana tsiraici da ado yakan sa a yi ta sakin mata wani ya gama ta saka ya fitar da bai dace bai ce na sake ki ina aurenki kina zaman aure na za ki irin wannan muguwar shiga matan aure kenan mayaudara mazajensu wanda za ta saka hijabi da niqabi in za ta fita mai gidanta ya gani amma yana tsallakawa da ya sauke ta sai ta canza kaya je a yi ta yanka tsiya a yi ta fasadi a yi ta barna a shakata a more daga baya kuma aure ya zo ya mutu bayyana tsiraici din nan tabarruci kasuwanci ne da mace da mutuncin mace akwai waɗanda suka mai da kansu kamar kasuwa na'am ta bayyana tsiraici ta tallata mutane a ganta a yi sha'awa a zo a taya ta ba ciki da bambanci da mai shago da ya kasa kayansa yake so a zo a saya kuma wannan wulakanta darajar mata ne al-isa'a ne ilal mar'a kuma duk lokacin da aka ga mace tana da bayyana tsiraici to wannan yana nuna cewa tana da mummunan niyya zuciyarta bai da kyau akwai abin da ake yadawa ana cewa wai an hijabi a zuci ne a ƙarya ne ba a zuci kadai ba hijabi a zuci ne da bayyane ba yanda za a yi muganki kina bayyana tsiraici ki ce mana wai hijabinki a zuciyarki yake bayan kin gama sabawa Allah bayan kin gama cutar da bayan Allah kin shiga haƙƙin shari'ar Allah kuma ki zo ki ce mana ke mai tsoron Allah ne wai hijabinki a zuciyarki yake a'a dole hijabi ya zama a fili kuma a zuciya duka har yanzu ta dalilin bayyana tsiraicin nan yakan sa a yawaita yin alfasha da zinace-zinace daga nan kuma sai cututtuka su yadu a cikin al'umma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin ne mai tsawo riwayar Ibn Umar, hadisi ne da ingantaccen isnadi, lam tazhari alfahishatu fi qaumin qattu, alfasha ba ta taba bayyana a cikin mutane ba kwata-kwata, hatta yi ulinu biha, har mutanen da suka bayyana wannan alfasha, illa fashafihi mutta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Idan alfasha ta bayyana a cikin mutane suka bayyana alfasha, bayyana ado, bayyana kwalliya, bayyana tsiraici, alfasha ne, to sai Allah ya jarrabi mutane da cututtuka na zamani. Kin ji wani hadisi kuma yana nuna iya bayyana tsiraicin ki iya yanda ke taimaka wajen yaduwar cuta a cikin al'ummar annabi. Manzo Allah ce za a samu annoba da cututtukan da ba a taba sanin su ba a cikin al'ummar da suka gabata. Gashi ne yanzu muna ciki tsundum, yanzu galibin kuwa suna zaune a nan amma da cututtuka a cike a jikinsu. Wani an yi maganin ta ƙi warkewa, kuma wallahi masifa ce ta zamani ya shafe ta. Yawanci mutane yanzu ba su da lafiya, cututtuka sun yawa, ciwon zuciya, ciwon ƙoda, ciwon hanta, ciwon huhu, duk wurin da ba a so a ga ya taɓu, mummunan ciwo, ciwo na kai kabari, duk muna da shi yanzu. Sai kya ce gawawwaki ne kawai suke tafiya a bayan ƙasa kawai. Me ya jawo? Abin da ya jawo mana shi ne wannan alfasha da mutane suke aikatawa dare da rana, hawan jini, ciwon suga, ciwon haƙarƙari, ciwon muƙamuƙi, ciwon ƙwaƙwalwa, ciwon hauka, ciwuka dai ga sunan. Allah ya jarrabe mu da cututtukan da wanda ya zubillahi mutum ya ta shan magani har ya mutu. Yanzu akwai magunguna da kawai za ka je wajen likita zai baka ne kawai har iya har duniya ta tashi, babu ranar da ba za ka sha ba. Yanzu irin maganin hawan jini, irin maganin hawan ciwon suga, Allah ka ba mu kariya, Allah ka ƙara mana lafiya, Allah ka tsare mu tsarewarka, a ka'idarsa kullum sai ka sha. Ga illolin da ke tattare da waɗannan magunguna na bature na zamani, kashi namiji ya zama ba namiji ba, ya zama kamar mace, a kashe masa ƙuwarsa, ƙarfinsa da Allah ya bashi, cire wa mutum sha'awa. Mace mai ciwon hawan jini ko ciwon suga in tana shan magani yana rage wa mace sha'awa, yana rage wa namiji sha'awa, kuma sai mutum ya wayi gari ya ji ba namiji ba ne shi. Tunda suka ba ku magani suka ce kullum sai kun sha, to kar ku taɓa tsammanin za ku sha wannan magani ne ku warke, daman ba warke ba, bas so ku warke daman. Ba a yi maganin don a warke ba, na relief ne, na ɗaukewa ne kawai zuwa wani lokaci. To duk lokacin da mutum Allah ya jarrabe shi da shan ƙwaya zai fi shan ƙwaya har ya mutu. Ga tsada maganin hawan jini, tsada maganin ciwon suga, tsada maganin ciwon zuciya, tsada an gama ka da tashin hankali da wahala, kai ta afa ƙwayoyi kullum sai ka sha ƙwaya kafin ka kwanta, ko kullum idan za ka fita ka sha ƙwaya ya canja maka yanayi ya sa kai ta ramewa, ko ka canja kama, ko tsufa ya bayyana a jikinka a fili, gajiya da nuna ainihin wato abubuwanka duk su daina aiki yanda ya kamata. Wallahi duka faruwar waɗannan cututtukan ku sani suna da alaƙa da saɓon Allah da barna da muke yi. Yanzu shekarun da suka gabata, shekaru ɗari, shekaru barkate, wallahi hawan jini baya kashe mutane kamar yadda yake kashe mutane yanzu, ciwon suga bai kashe mutane kamar yadda yake kashe mutane yanzu, da ba su ma san da shi ba wallahi. Ni dai mahaifina yana raye ya kai shekara 80 da wani abu a duniya, bana manta can shekaru a baya muna magana da shi na ce masa ciwon suga ya ce me kuma ciwon suga shi bai san shi ba haka suke ta rayuwarsu abinsu Allah ya tsare musu rayuwarsu ba wai ciwon ne babu ba amma ciwon bai yaɗu har aka san shi ba kamar yadda yanzu aka san shi yanzu yaro karami mai karamin shekaru sai ga yana da wannan ciwon mace mai karamin shekaru sai kuga tana da wannan ciwon larurori duk sun kashe mani sun kashe mu to annabi yace idan dai aka yi ta yada alfasha to illa fashafihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu za ku ta ganin sababbin ciwuka wanda ba a san su ba yanzu a duniyar mata aljanu kawai aka bar ku da ciwon aljanu da yake kama mata ya ishe ku tashi hankali yawanci mata aljanu ne su rayuwar ba daɗi su ku taimaka mana ku bi dokar Allah ku tsare mutuncinku ku tsare tsiraicinku abu na tara bayyana tsiraici zina ce bayyana tsiraicin kadai zina ce ta ido ana sa mutane suna yin zinan ido dan annabi ya ce wal ainu tazni wa zinaha an-nazru ido yana yin zina zinar ido shine kallo ko al'ainani zinahuma an-nazru idanuwa guda biyu kallon su na tsiraici shine zinan su kuma bayyana tsiraici da bayyana kwalliyar mace yakan hana abu Allah ayan nan da Allah ya ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum aga ya mu'mine su kame ganin su suke yi farjojin su to kana rayuwa a kasuwa sai kaga tsiraici na mace a makaranta sai kaga tsiraici na mace a asibiti sai kaga tsiraici na mace a wayarka sai kaga tsiraici na mace ko ina tsiraicin mace yanzu mace kawai shikenan kawai ko ina ma gani ake duk idan mu ya cika da zunubi da laifi zaka kalli labaran duniya sai ka ga mace ta kwaba ta caba kwalliya ta fitar da duk wani abun sha'awa ta nuna mutane tana yin labarai kuma ka fake da kallon labarai kana kallon ta shi ma akwai islami duk wanda zai ga kafafen yaɗa labaran nan na zamani wallahi sai ya ga tsiraici in zaka ga CNN sai ka ga mace tsirara in zaka ga Aljazeera sai ka ga mace tsirara in zaka kalli BBC sai ka ga mace tsirara in zaka kalli NTR garin ku sai ka ga mace tsirara in za a kalli wane ne sai ka gama tsirara sai dai ka ce ba za ka yi kallo ba ga mu da yawan kalle-kallen kuma ba mu da yawan isa ifari kuma wallahi ba uzuri ba ne wannan da Allah zai yafe maka cewa wa'ai labarai kake gani ka je ka gama tsirara shi yasa Allah yake saukar mana da uquba kala-kala ta hanyoyi saboda mun saba masa a kan saƙon bayyana tsiraici kare a shirin muna cikin wani hali marar daɗi kowa ba ya jin daɗi kuma ba inda za a yi tsadar al'amura hauhawa farashi rashin magani a asibiti rashin wadatattun likitocin rashin kwanciyar hankali muna ta mutuwa ana ta kashe mu ga rashin abin hannu abin da ka fi ƙarfinsu ya fi ƙarfinka yanzu rashin ladabi da tarbiyyar ƴaƴa kowa yana jin tsoron ɗansa saboda lalacewarsa kowa yanzu hannu baka addu'a yake Allah ya kiyaye masa ƴarsa ta yi ta gama lokacin budurci ya kai ta gidan miji ba ta je ta fasadi ba abubuwa dai ga sunan kuncin rayuwa matsi amma duk mun kasa gane me ya sababi yasa Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafifa فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا إذا ما كان نفهم هلك الدعاء الكريا سيمو أمر شما سو يلوى ما سو وداتا سرنك أين فاسقا شيء أشكي ما سو هالي ما سو مرعي ما سو ملكي ما سو داما داما ta zama wani tofa ciki sai kalmar ubangiji ko zancen ubangiji ya tabbata gare su Allah ya ce mu nike su nikewa Allah gyara mana wannan shine karshen bayanin da zan muku akan illolin tabarruji, illolin bayyana ado, illolin bayyana tsiraici na ƴa mace. Ina fatan insha Allah ta'ala kun gamsu da bayanan da nayi muku, kuma za mu ga canji. Saka hijabi zogo mai tsawo yalwatacce mai kauri, saka niqabi da rufe fuska, kiyayewa mutuncin kai, a daina keɓanta da maza, tsarkake mu'amala ta waya da ake ta yi, duka irin waɗannan abubuwa suna taimakawa wajen lalacewarmu. Abu na gaba daga cikin abubuwan da suke makullai ne na wutar jahannama da mata suke amfani da shi suna shiga gidan jahannama shine ƙarin gashi. Ana ce da shi albaruka da larabci, albaruka, ƙara gashi, ko gashin doki, ko gashin dabba, ko gashin mutum, ko gashin waye da sauransu. Yau a cikin waɗannan kwanakin, daga cikin hanyoyi na halaka na mata akwai matsalar ƙara gashi. Ko da ku gashin na dabba ne, akwai masu wato aski gashin gira ba tare da larura ba. Asali bai halatta mutum ya sa abin aski gashinsa na gira ba tare da larura ba. A bashi yadda Allah ya yi shi, a daina canja halitta. Shafe-shafen mayuka da mata suke yi, bleaching, taghyiru khalqullah, canja halittar Allah tabaraka wa ta'ala, haramun ne, kuma ƙofa ce na buɗewa kanki fitina a wajen Allah ran tashin kiyama. Ki ga mace baka kirin Allah ya yi ta, baka ma mai kyau ce ya yi, amma ita ta yi kyamar yadda Allah ya yi ta baka, sai ta je ta ɗebo mayuka sai ta shafa, wai don ta zama fara. Waye ce miki farar mace ita kaɗai ce kyakkyawa? Akwai fararen da ba su da kyau. Ku daina zuwa kuna shafe-shafen mayuka na zamani, yana canja muku halitta. Kuma wannan mayukan zamanin bincike ya tabbatar da suna ɗauke da cututtuka na fatar jiki, kuma yana rage mace albarkata ya mace. Sai ki ganki kin fito wata inyamura haka, wata ibo da kin bari kin dage da wanka da gyara jikinki, mijinki zai sha'awar ki, ko kina bakan nema. To wannan harka ta shafe-shafen mayuka yana cikin hanyoyin da suke halakar da mata, da canja halitta da ake da make-up. Yanzu akwai kwalliyar da mata suke yi, wallahi idan mace ta shiga ta yi wannan make-up ɗin, shafe-shafen hoda da mayuka da ake shafa na, in ta fito ba za ka gane ta ba. In ta ɗauki hoton kanta, ko aka ɗauki hotonta kafin ta yi wannan make-up ɗin, in ta je ta yi wannan shafe-shafen, wallahi ba ka gane ta ba. Kuma irin yaudarar da ake yi wa maza yanzu, in za a kai maka amarya sai a je a kai ta a mata wannan make-up ɗin, ka ganta faransol, ka bar baturiya, ga dogon hanci, ga wane ne. Kana sa hannunka da ka murje furkarka, murje ta, sai ka ga ta dawo baka irin, tana watsa ruwa a fuskar nan, sai ka ga ta dawo real halittarta. Amma mun sani akwai kayan shafe-shafe da ake yi, mace ba ta da hanci, ku ga ta fidda hanci, hajjansa ake yi yanda ake so, a motsa shi yanda ake so, ko yi tsini, ko yi faɗi, ko yi tsawo, ko yi tudu, ko yi kaza da sauransu. Taghyiru khalqullah, canja halittar Allah ne wannan, kuma haɗari ne, haramun ne mata su rinƙa yin wannan. Shedan yake cewa Allah yake ba da labari, ya ce wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum falayubattikunna آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. sai yace wallahi sai na umarce su su rinka canja halitta Allah gashi nan to duk wanda yake zuwa yake zaben matan aure a Facebook ko a WhatsApp ko a hoto yarinya ta dauke hoto ta turo ma wai wai ka zabo wai abun nan karka yadda wallahi yawanci yan cewa cewa ne makareta ne ba haka take ba kuma kyamara ma tana gyara mutum kyamarar waya akan iya zuwa a haska a ƙara mata fari a ƙara mata ja ka ganta ta yi bulbul ja da ita kosasshiya kamar baturiya in ka zo gidansu kuma sai ka ga kamar gawayi aka kada a motsa a bushe wannan shine natural color din da ubangiji ya mata kenan to ina ba ku shawara ƴan mata duk wacce za ta tura hotonta ga saurayinta da zai aure ta to ta tura masa original color ɗinta ki wanka ki gyara jikinki wannan ba laifi bane amma hotonki original hotonki ba wanda aka yi ƙarya aka yi ciwa-ciwa ba dan ku wallahi zai je ya ganin wannan duk ya kidi mai akan ki sai ya zo gida ya ga ba haka kike ba da haka wani aida aka zo aka kawo masa ita gida kwana ɗaya biyu sai ga kamar ashe ba ita bace ba ya duba wayarsa ya ga ya kalle ta sai ga ba ita bace hanya ba yaudararsa aka yi ba wani kuma ta tura masa kafin ya zo zance da haka yana zuwa zancen ta manta ba ta yi make up ɗin ba da ya zo ya gani ya ganta ya ce wance ta ce na'am sai ya ɗan ciro wayarsa haka ya ɗan duba ya ɗan kalle ta ya duba ya kalle ta ya ce wancan ce kuwa ta ce a ƙwarai kwanyi ne sai ya sallama ya gaba saboda shi ba da wannan sifar ya zo mata ba ku ji tsoron Allah ku gyara daga cikin abubuwan da suke halakar da mata akwai kankare haƙori kankare haƙori da yi wa kai wushirya tafrijul asnan ake cewa ko ihdathul furja bainal asnan mace ba ta da wushirya ta je likita mai abin da haƙori ya sa inji ya buɗe mata wushirya shi wannan haƙori kashi ne ai akwai na'urar da za a san aka sa masa karrrr zai yanke shi zai zama tsaki sai a fitar mata da wushirya sai a gyara mata shi kawai in sai dariya sai ga wani rami haramun ko ga yanda Allah ya haƙwaranta sai ta je wajen likita mai haƙori sai je ya canja mata idan ciwo ne idan larura ne in matsala kika samu a bakinki ba laifi bane kika je likita ya miki magani ya gyara miki amma a canja su a fidda wushirya wai dan saboda ayi ado da kulliya wannan canja halitta Allah ne kuma haramun ne akwai matan da suke yin tijara da al'auransu kamar yadda ake sayar da kayan sayarwa haka take sayar da al'auranta duk kuma ta wannan hanyoyin wanda Allah ya faɗa masu ƙarin gashi da masu yin zane a fuska matan da suke zuwa a je a musu zane a zazzane fuskarsu saboda kwalliya da ado haramun ne da masu ainihin wato canja halittar Allah ɗin nan la'anallahu alwasila walmustawsila والواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنمسة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله وانا حديث البخاري الى مسلم يروي توش ديك وانا ما جاء الله ياتيني موسى البركه الواصله mai ƙara gashi iyaye na mata ƙara gashi haramun ne kuma makulli ne da yake buɗe ƙofar shiga jahannama so wacce take da ɗabi'ar ƙarin gashi ta tuba ta gyara yanzu har hula ake sayarwa ma ta gashi gaba ɗaya hular gashi ta mata za ki je kanti ki sayo ta kamar yadda namiji yake sa hularsa ki soka wannan hular ka kame kanki sai gashi ya rinka zubowa har ka faɗa ki haƙƙin jinki haramun kuma tsinuwa ne da me yi da wacce ta sa aka yi mata duk tsinannu ne in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai masu yin alwashimu, masu zane da masu shafa wani abu su canja halittar fuskarsu, musamman kumatu a canja shi har zuwa ake likitoci suna bare shi a yi masa aiki ke jinya ke dawo a canja muke halitta. Duk ana yi a zamani yanzu, yanzu talauci mu nan baya bari a yi wannan, amma akwai hodoji hoda da ake shafawa. To shi ma mai wannan alwashima wal mustaushima wacce take neman a yi mata da mai aikin yi din, mai sana'ar yin, duk ina nuna inji annabi. Sai masu ainihin wato shirya gashin gira, annamisa wal mutanammisa, su ma tsinanu ne. Sai masu yin furfura, amma su yin wushirya, masu zuwa suna yanka haƙorinsu saboda a fitar musu da wushirya, al mutafallijatu lil husni, masu yin wushirya don su ƙara kyau. Annabi ya ce an tsine musu albarka. A wani hadisin manzon Allah ya ce samanul kalbi wad dam haramun, kasbul baghi haramun, wa la'ana Allahu al-washima wal mustawshima wa akil ar-riba wa mukila wa la'ana al-musawwirin. Kudin kare, sai da kare, cin kudin kare, kasuwancin kare haramun ne. Duk wanda yake sana'a sai kai karnuka ya sayar a bashi kudi, yana cin wuta da kudin jini, haramun ne. Mutajara da jini, kasuwanci da jini, wannan haramun ne. Kudin karuwa shine kasbul baghi. Al-baghi hiya allati taksibu bi farjiha, wacce take ciniki da farjinta, ta sayar da mutuncinta, ta bada mutuncinta a sadar da ita a biya ta kuɗi, wannan kuɗin haram ne. Amma a ƙasar nan mun samu akwai mata wanda aikinsu karuwanci ne, su je birni su yi karuwanci, a sai musu motoci, su bada mutuncinsu, a sai musu gidaje, su bada mutuncinsu, a ba su miliyoyin kuɗi, su zo su ɗauki nauyin iyayensu kai su Makka. Karuwa ta kai ubanta Makka da kuɗin karuwanci, karuwa ta kai uwarta Makka da kuɗin karuwanci, karuwa ta gina wa uwarta sabon gida, karuwa ta gina wa ubanta sabon gida, karuwa da kudinta na karuwanci ta dauki nauyin yan uwanta da danginta. Kasbul baghi, kudin karuwa, inji manzon Allah, haramun ne. Duk yadda aka san cewa mutajara kasuwanci take da kudin, wato da mutuncinta, haramun ne cin kudin hannunta. Kuma gashi nan barkati, yanzu akwai 'yan matan da suke fita su shiga duniya su ke su yi aure, kuma iyayensu sun sani cewa kasuwanci suke da mutuncinsu, saboda tana da kyau, bari ta koma Abuja da zama. Suna nan barkati a Abuja, babban birnin tarayya, saboda nan ne gidan kuɗi, akwai kuɗi a can. Yarinya ta je mutum ɗaya ya kama mata hotel, sai ya kama mata hotel na shekara guda wallahi, kuma wallahi ba aurenta zai ba, sai ya gama shiriri tasa da abin nan sai ya zo hotel din sai kwana, ya biya bukatarsa akan ta, ya bar mata kuɗi kawai ya tafi. Matarsa kuma ta aure, in ya je gida bai da aiki sai bacci, Allah ya isa. Wallahi akwai matan da suke wannan, akwai wanda suke bin mazaje guest house ɗinsu, aikinta kawai ita kawai a ɗauke ta a kai ta gidan baƙi, guest house. Manyan mutane masu hali ko masu mulki ko masu waye suna da guest house, gida na baƙi wanda ba mata aure a ciki. Sai mutum ya ɗauki zumbuɗaɗɗiyar mota mai baƙin gilas, ya ɗauko yarinya budurwa lafiyayya karuwa, ya shiga da ita ya ajiye ta, ya yini da ita, tai mai duk abin da matarsa za ta yi masa har da ƙari, ya gama fasadi da ita, ya bar mata kuɗi ya tafi ya je gidansa da daddare, kuma ya ta bacci. Ko mutum ya yi ƙarya ya ce ya yi tafiya ya bar gari, amma wallahi ƙarya yake, yana nan a hotel da karuwar banza da ya ɗauka. Kun sani ba wani abu ne ɓoye ba, akwai waɗanda suna neman mata har ma an sani. Akwai wanda ake ɗaukansu a jami'a, tana karatu, amma tana tallan farjinta, tana tallan mutuncinta. data za a yi zuwa a dauke ta a mota a je a biya bukata da ita a kawo mata kudi duk inda kika ga yarinya karama budurwa tana harka kudi sosai to wallahi ku bincike ta tunda dai ubanta ba kasuwa yake ba kuma ba noma take ba kuma ba aiki take ba in kin ga mace tana yawan juya kudi tana sarrafa kudi karamar yarinya da kudi a hannanta to ku bincike ta fa ku fa bincike ta Allah ya san me take yi kada a ce wance ta shigo gari tana gani sosai a ana ganin ta dai to duk wannan ya ku iyayena mata ku sani yana cikin bala'in da ƴan uwanmu mata suke jawo mana mu shiga musiba sai sa ai ta kashe aure dan duk matar da ta gane mijinta yana da wata matar a waje ba ita ba to sau da yawa auren mutuwa yake ba za ta iya jurewa da wannan zaman wulaƙanci da tozarta ba kuma ku mata abun tausayi ne kun manta cewa kuna da wani lokacin ku ƙayyadajje kuna yin expire akwai iya adadin shekarun da mace take iya wannan abun da za ta yi idan ta tsallaka wannan shekarun zancen ta ya ƙare mantawa kuke yi akwai lokacin da za ki zo ki tallata kanki da iskancin da an ganki ce a ce aikin tsufa ba za a yi da ke ba a lokacin yan shekara 16-17 ake nema ke ku kin tsallaka 30 kina neman 40 50 ma kina nema ki rufa mata kin gama shedancinki kin gama rashin mutuncinki kuma Allah ya cire miki albarka yan iskan ma sun guje ki ga fushin Allah da zaki gama da shi kin lalata yarintakki kin lalata mutuncinki ki rasa wanda zai zo ya aure ki saboda kin mai da kanki kamar kariya ko kariya ba kowane kare take bari yana binta ba wallahi ko kariya ba kowane kare take bari yana binta ba ko akuya ko tunkiya ba kowane rago ko kowane taure take bari yana binta ba wani yan bita gudu za ta yi amma ke da yake banza ce ke kudi kawai shine sahale kofar shiganki in dai an bada kudi shikenan Allah shiryar da iyayenmu mata Allah ya ba ku ikon gyarawa aka hada wannan dabi'a da kudin kare da waɗanda suke yin al-musawirin al-mujassima kamar yadda malamai suka faɗa tamasil a wai suwar al-mujassima mutum-mutumi a suranta a kwafa halitta asali ɗaukan hoto malamai sun saɓani a kai wasu suna ganin haramun ne gaba ɗaya ya shiga cikin wannan hadisin wasu suna ganin cewa a hoton da ake nufi na mutum-mutumi wanda yake mai inuwa kamar yadda Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah suka tafi a kai wasu kuma suka ce a duka irin Sheikh Nasiruddin al-Albani shi sun tafi akan duk kowane hoto ma gaba ɗaya ya shiga abu na gaba da yake mamuɗi ne na wuta ga iyayena mata shine annamimanci hada wuri hada wata da wata hada kawa da aminiyarta hada uwa da uba ko hada mata da miji kashe aure ta da ƙura a wuri mata a wannan zamani sun ƙware da harkar annamimanci naqlul kalami bi qasdil idrar ɗaukan zance da yaɗa shi da manufar cutarwa mace za ta zo ta miƙe ƙafa ta yi shiru yadda kika san kaset haka za ta naɗi zance idan ta je faɗa sai ta ƙara da gishiri don ta yi ɓarna annamimanci bala'i ne yau za ku ji illar annamimanci ku ji abin da annamimanci ya jawo alƙur'ani ya haramta annamimanci a ayoyi da yawa Allah ce hammazin masha'in bi namim manna'in lil khairi mu'tadin asim Allah ce ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh cikin hujurat manzo Allah ya ce la yadkhulul jannata namam mai annamimanci namiji ko mace ba za shiga aljanna ba kwata-kwata duk wanda yake harkar annamimanci hadisin bukhari da muslim ba zai shiga aljanna ba kwata-kwata da haka ki sani in ɗabi'ar ki hada wuri hada kawa da kawa hada abokiya da abokiya hada mai gida da ƴaƴansa hada uwar miji da ɗanta hada ɗan kishiya da ubansa hada kaza wallahi ba za ki shiga aljanna ba tunda aikin ki annabimanci ba za ki shiga aljanna cikin masu shiga da farko ba sai kin shiga wuta annamimi sai ya fara shiga wuta an ƙone shi annabi ya zo wuciya ta wasu kaburuka na karanta muku hadisin a kwanakin da suka gabata marra annabi sallallahu alaihi wasallam bi qabaraini hadisin bukhari da muslim ya zo wuciya ta wasu kaburuka guda biyu yace innahuma la yu'adzabani wama yu'adzabani fi kabirin yace waɗannan kaburuka guda biyu a yanzu haka ana yi musu azaba ba wani babban abu yasa ake musu azaba ba amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima amma ɗaya daga cikin su aikin sa yana yawo ne da annamimanci kenan anan zamu gane wannan hadisin duk matar da take yawon da annabimanci to kawai ki sani ta saiwa kanta azabar kabari a dole dole wa amma al-akhar fa kana la yastiru min bawlihi ɗayan kuma baya suturtuwa idan zai tsuguno kamar yadda na muku bayani mai zuwa ya fitsari a ko'ina namiji ko mace musamman ya fi mamuni ga aya mace ma ki rinka tsuguna kina fitsari a ko'ina wannan ba daidai ba ne da kuma wanda suke fitsari yana bata mata jikinta ki je ki fitsari ya bata jikinki gabaki daya ko namiji ya fitsari baya tsarki ya bata masa wandansa wannan yana jawo azabar kabari la yastanzihu min al-bawl kin manzo Allah ya ce tajidu min shirarin nasi zal wajhaini zaka samu mafiya sharri a cikin mutane masu fuska guda biyu wallazi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajh wanda yake zuwa ga wadancan mutane ya je musu da wata fuska waɗancan mutanen kuma ya je musu da wata fuska wannan shine mafi sharri shi annamimi zai zo maka da wata fuska amma wallahi baya son ka ya dauki zancenka ya dauka ya je karin gishiri a can ya je wajen wancan da wata fuska duk mutumin da yake zuwa ya yaudare ka ya dauki maganganunka ko ya yaudare ka ya zurma kai sa kai ta maganganun ya dauka kai wani ya zama annamimi zalwaji haini kenan kabu yake cewa ku ji tsoron annamimanci ittaqun namima al'umma ku ji tsoron annamimanci fa inna sahibaha la yastarihu min azabil qabri ma'abucin annamimanci baya hutu daga azabar kabari tunda aka binne shi har Allah ta da kiyama kullun sai an masa azaba na annamimanci haka imam ka'abu ya faɗa la yastarihu min azabil qabr duk mai hada wani da wani yanzu sau nawa kika hada kishi yake da mai gidanta tsakaninki da Allah sau nawa kika hada uwar kika hada yaro da ubansa saboda ba danki bane ki sa uba ya tsani ƴaƴansa saboda bala'in bakin kishi ki ce ai sata suke maka kuma ƙarya kike ki ce ai barayi ne kuma ƙarya kike ki ce ai bin mata suke kuma ƙarya kike saboda kawai ƴaƴan kishiyarki ne kuma kishiyar taki mata mutu ma tana kabari amma kishin naki baki kyale ta bakin bita har akan ƴaƴanta nawa ne yanzu matan da ko ƴaƴan da suke bala'in shan wahala a gidan ubansu saboda uwarsu ba ta nan saboda matar gidan annamimiya ce wannan harka ta annamimanci kuna cin kasuwa iyaye na mata kuna cin kasuwa a cikinta hada wuri aure nawa kika kashe duk inda kika ga ana zaman lafiya sai kin je kin watsa sai kin kora wallahi wannan masifa ce bala'i ne ki nemi Allah Ubangiji ya tsare ki daga wannan sharri har an waye gari yau mutum zai rinka jin tsoron matar babansa sama da yanda yake jin tsoron uban saboda wallahi idan ta yanka maka sharri sai ubanka yi shekaru baya kula ka kuma matar babanka ne ta yi maka wannan yanzu da zan ba ku damar tambayoyi na san kuna da tambayoyi barkati akan wannan abu wata da ta zauna ta samu miji inda miji ya karkato gare ta to sai ta raba shi da kowa kin san cewa mata a wannan zamanin sukan raba mace sukan raba miji da uwarsa nawa ne kika yi annamimanci kika raba miji da kannansa mata kika raba miji da kannansa maza kika raba miji da ƴan uwansa kika hada shi da danginki su danginki su ne nasu ya fi musu hidima ya fi kula da danginki akan ya kula da ni da danginsa kuma duk saboda annamimancinki gaki Allah ya baki baki amma na yankan mutane da cizon mutane wani mutum ya tara na ya zo ya annamimanci a wajen Umar ibn Abdulaziz ya kawo kukan wani mutum sai ce ya kai wannan mai kawo labari zamu bincike abinda ka faɗa. Wato labari ya kawo cewa wani yana zagin Umar ibn Abdulaziz, kamar yadda wani zai zo yanzu ya zauna kullun sai ya zo ya dauko labari ya ce ai wani baya son ka, ai wani baya son ki, ai wani yana ma kaza, wani yana ma kaza. Wannan annabi banci ne daukar labari ka je ka ce wani yana kaza, wani yana kaza, bai da kyau. Ko da yana yi din ayi kokari a sulhunta a gyara, amma ki ta zuga mai gidanki dan ya ji haushin yayansa, ke kuma a soki a sona ki yayan, yana kawo raba kan yaya a gida. Yace za mu duba mu gani, fa in kunta sadiqan fa anta min ahli al-aya, idan kai da ka kawo labarin nan gaskiya ne to kana cikin ayan nan da Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu, idan fasiki ya zo muku da labari ku bincika. So ka zo min da labari ka ce wani yana zagi na, to zan bincika. Wa in kunta kadiban, idan kuma ƙarya kake yi to kana cikin wannan aya din da Allah ya ce hammazin masha'in bi namim, mai zinde da yafice, mai yawo da annamimanci. Idan kuma ka so za mu iya yafe maka abin da kai, ka zaɓi ɗaya guda a cikin abubuwa guda uku, ka yadda ƙarya kake yi ta zama cikin hammadin masha'in bi namim. In ka yadda gaskiya ka kawo, to Allah ya ce in ka zo da labari akan wani na gaskiya ne, ya ce sai mun bincika. In ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Na uku kuma shine in kana so za a yi maka afuwa, wallahi wannan mutumin sai ya ce al'afu ya amiral mu'minina, ina neman dai kai mun afuwa kawai. Kaga labari ya nannago da zafi-zafin sa, wanda yau Allah ya jarrabe mu a rayuwarmu, muna son a kawo mana labari cewa wani ya ce kaza akan ka, wani ya ce kaza, har mutum ya zo ya zauna, wani ma za ga da ilimin sa na addini amma ya zauna yana bugun ciki dan ya ji maganganu da za a faɗa. A zo a ta gaya ma magana, ana raba ka da mutanenka, kana ƙara yawan abokanan gaba. Duk wanda ka ga yana alaƙa da kai yana kawo maka maganganu na mutane, wani ya ce kaza akan ka, wani ya ce kaza akan ki, wani ya kaza, wallahi ba masoyinka ba ne. Nema yake kulla maka baƙin ciki da damuwa, ya hana ka jin sukuni da kwanciyar hankali, sannan ya sa ka rinka jin haushin mutane. Wannan ma mutum ya ji yana ta faɗan magana akan ka, baka sani ba, kai ka ta yi mai mu'amala mai kyau, ya fi sauƙi. An tara maka abokanan gaba masu tarin yawa. Wannan yana da kyau mutum ya gane. Kar mutum ya bude kofa a gidansa, kar ki bude kofa a gidanki na karɓar labarai na ƙarya. Yanzu ka duba wannan lissafin da Umar ibn Abdulaziz ya yi, mai kyau. Idan ka zo da labarin in ma na gaskiya ne, Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu, a bincika. Kenan duk wanda ya zo ya kawo labari akan wani, to a yi bincike. Zalunci ne a kawo maka labari baka tabbatar da gaskiyar wannan ba, ka zauna a kai kai hukunci, kai ta jin haushin mutum, kana fushi da shi saboda wani ya zo ya faɗi labari, baka sani ba cewa baya son sa ne, makiyansa ne, so yake shiga tsakaninka da shi. Ana iya hada mai gida da yayansa, ana iya hada dan kasuwa da yaransa a kasuwa, ana iya hada mai siyasa da yaransa ɗan siyasa, ana iya hada malami da ɗalibansa, ana iya hada mata da mijinta, ana iya hada uba da yayansa, duk ana yi. Ku nutsu. Idan kuma ƙarya kake ka shiga masha'in bi namim, na hamazin masha'in bi namim, in ko ba haka ba a yi maka afuwa, sai ya ce kawai shi a yafe masa. Bawan Allah ya haɗa rigar sai ya kama hanya ya tafi. Ya ce daga yau na daina annabimanci har abada, na ko labari na kawo na wani, a'a. Ya ce wallahi ba zan ƙara yi ba. Imam al-Hasan al-Basri yake cewa man naqala ilayka hadithan fa'alam annahu yanqulu ila ghayrika hadithaka, duk wanda ya dauko zancen wani ya kawo maka, in ji Hasan al-Basri, duk wanda ya kawo labarin suka da batanci yace wani ya maka, to ka sani fa kai ma in ka fada zai dauka ya kaiwa wancan din. Galiban annabi ne yake wannan, kamar yadda mutane suke fada a karin magana a larabci, man naqala ilayka, man naqala ilayka naqala anka, man naqala ilayka naqala anka, wanda ya dauko magana ya kawo maka to zai dauka daga wajenka kuma ya kai wajen wani, fa dahu ka kiyaye. Shi kam Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak ya tsananta zance ma akan mai annabimanci, yace mai annabimanci kamar dan zina ne, yace waladu zina la yaktumu al-haditha, dan zina baya koyi zance, dan zina ne wanda baya koyi zance saboda ransa ya baci baya san annabimanci. وتل بعد ذلك الذميم كنا أن كان مشائم بنميم أروجو لك شكيم مغباتا سالهم باي وني أكي زيارة وجن نوانسا سيدي يتي مسا أي كاجي كاجي دنجين كوانا وانا ما كذا كذا يكي تي أكنكا سيشي وان أكامي زيارة yace kai wai ka leka gaibu ne kai ka san gaibu ne yace ka tsawaita giba ka tsawaita annamimanci ka debo mun zance akan ƴan uwana kana cewa ba sa so na suna min kaza ka zo da abubuwa guda uku ka sa mun kin ƴan uwana yanzu daga wannan labarin da ka samu sai na ji ba na san ƴan uwana saboda ka zo mun da labari akan su na gariya ko na gaskiya to ko gaskiya ne ma ka kawo da ka banni in ci gaba da san ƴan uwana tunda ban sani ba ka bar abu asirce shi kashi in yana rufe a bashi a rufan kar a je a bude shi in an bude shi za a ji wari za a yi kyama amma duk da cewa akwai kashi a dakin to a bari kawai mutun da ba a ganshi ba shikenan so ka sa mun yanzu ina jin kin dan uwana abu na biyu ka sa mini ba ni sunan shi wato ina jin fushi da dan uwana kuma sai na zage shi a cikin zuciyata abu na uku kai kuma yanzu da na yarda da kai yanzu ka sa mun ina tuhumarka kai dan ina zargin wataƙila kai annabimi ne mai dauko labari ne ka kawo wani daga cikin magabata yana cewa man akhbaraka bi shatmin an akhika duk wanda ya baka labarin dan uwanka ya zage ka to fa huwa shatimu laka shine mai zagin naka ai baka jiyo zagin daga kunnan daga bakin dan uwanka ba shi wanda ya gaya ma din shi ya zage ka so yake ya zage ka kawai sai ya ce dan uwanka ya zage ka wani mutum ya zo zuwa wajen Ali ibn al-Hasan amin Ali ibn Hussein kai ba Ali ibn Hasan ba Allah ya dade shi yace ai wani yana zagin ka inna rajulan inna fulanan shatamaka ya ce kaza kaza akan ka sai shi Ali ibn al-Hussein sai yace to koma wajen sa muje tafi yace muje ni ma an ganshi ba ka ce ya zage ni ba zo muje ka kai ne wajen wanda ya zage ni muje an gaishe ka ka zo da labari ke ki ji mai aikin annabimanci bai wa Allah ki ji kuma ke da ake kawo miki annabimanci ga yanda zaki magance annabimanci tashi ku je wajen wanda aka ce ta zage ki ki rutsa ta da wanda ta kawo labarin yace muje shi wannan mutumin ya tafi da gaggawa ya dauka Al-Hasan ibn Ali ibn wannan Muhammad Ali ibn al-Hussein zai ci mutuncin wancan mutumin da aka ce ya zage shi ne yayin da suka je wurin sai ya ce wannan mutumin da aka ce ya zage shi ya kai dan uwana idan abin da ka faɗa a kaina har wannan ya ji ya zo ya kawo min labari in gaskiya ne in kana ma qulta fiyya haqqan idan har labarin da ka faɗa a kaina gaskiya ne to kai mun addu'a Allah ya fi mun laifina wa in kana ma qulta fiyya batilan idan kuma abin da ka faɗa a kaina ƙarya kake yi bataccen zance ne ɓace ne kawai kake mun to ina fatan Allah ya gafarta maka sai an jima na tafi shikenan to wannan shine maganin wanda aka baka labari yana zagin ka ko yana cin mutuncinka ko yana ɓata ki to je ki wajenta ko tana ɓata ki je ki wajenta wance na ji an ce kin ce kaza kin ce kaza in abin da yake faɗa gaskiya ne a kaina to ai mun addu'a Allah gyara halina idan ku ƙarya kika yi mun ina miki addu'a Allah shirye ki Allah ya fi miki sai an jima na tafi shikenan kin jefa ta cikin kunya nan gaba ba za ta ƙara yaɗa magana a kanki ba ba wai ki je da ashar ki je da doke ba an ce da annabimanci ne dan ita ce sababin adawa da ƙiyayya yaɗa adawa da ƙiyayya a tsakanin mutane shi yasa aka ce da ita annabimanci yana cikin mafiya sharrin aikin shedan dan shi shedan kullum abin da yake so shine ya ainihin wato yaɗa barna a tsakanin mutane zan rufe muku da wata kissa guda ɗaya saboda ana nuna min lokaci yayi a gurguje annabimanci yakan sa ayi kisan kai ku biyo ni ku ji labarin wannan kissa da malamai suke kawo Allah musu rahama wani mutum ne wata rana ya je kasuwa a lokacin ana sai da bayi sai ya tarar da wani yaro an kasa shi a kasuwa ana tallansa har ana kada mai kararrawa ana kira ana cewa azo a sai wannan yaro sai ga an sa masa farashi wato mai sauki araha wanda ya kamata a ce yaron nan yana da tsada a kasuwar bayi ne kawai ya duba shi ya duba ya ga mai da wata aibu shi ba makafo ba shi ba kuturu ba shi ba lafiyayyen yaro kawai yace nawa kudin sa aka ce kaza lale kudi ya biya ashe yana da aibu a koye wannan yaro ashe mugun annamimi ne mai gidansa ne ya gaji da shi ya kawo shi kasuwa ce bari in sai da kai bawa ne saboda ya hada fitina a can shi kuma wannan bai sani ba yazo ya saye shi yana zuwa gidansa mallan yan kwanaki ya zauna sai ya samu ya je wajen matar mai gidan yaron gida kenan bari ku ni sharrin yaron gida wanda alhaji yake alaka da shi ya je wurin matar mai gida sai ce ke albishirin kin gaya miki labari tace me ya faru ka san mata da san labari mace inda za a kwambata mata gulma to ba magana ashe gulman mara dadi zai gaya mata sai ya ce mata daga zuwa na din nan gidan ku na gano mai gidanki yana nan yana ta kokari zai je auro miki mace zai miki kishiya kuma ya fada naji da kunne na cewa shi baya son ki ya gaji da ki idan kina so in baki shawara mai gidanki ya fasa auren nan kuma ya dawo yana son ki ya fasa niyyar da yayi to ga shawara zan baki tace ina so duk macen da zaka je ka ce mata ga shawara yanda za ta bi mijinta kai ya ƙara aure wallahi za ta karba ko ta ji mijinta yana neman mata kace ga shawara za ta karba sai ce ki je ki nemi aska kamar zaki masa gyaran fuska sai ki dan kankaro gashin da ke karkashin habarsa na gemunsa in kin aski to ki rike wasu gashin kakki zubar da gashin duka ki rike wani bangare na gashin mata tace kware ku zan iya namiji sau da yawa zai je miƙa fuskar sa matarsa da masa aski ko ta yanke mai farce ko wani abu normal ashe ba aski take maka ba sharri za ta yi ma macen nan ta fara tunani yaya za a yi yace tace kuma yace in kina so ki masa wannan ya ji dadin askin ki bari sai ya fara bacci galiban mutum yana so ai mai aski yana bacci yana so a yanke mai farce yana bacci farce yana bacci galiban yana da dadi ko a masa gyaran kafa ko a masa gyaran fuska ko a wani kaza sai dai Allah kiyaye ka sai su a aske kana bacci baka sani ba mata an bata sata ansa ko yana gamawa da ya gama loda ta sai tafi wajen mijinta kuma yace ya san yidi ya shugaba na ai matan nan taka a zamana a gidan nan naka na lura tana da wani aboki yana bala'in santa tana san shi kuma ita ta nuna masa a dole take zama da kai daga wannan abokin da ta dauka shine yake biya mata bukatar ta ba kai ba ta karkata gare shi kai da ƙarshe ma dai ta nuna tana so ta rabu da kai nan gaba za ka ta barka kuma ma ta yi niyya a wannan daren za ta yanka ka ku ji annabi manci fa kun ga can ya ba ta aska ya ce ta je ta aske ya ce mijin ta kamar ta mai aski ko to nan kuma ya zo ya ce wa mijin ai ta amaniya za ka ga ta zo da aska kamar za ta maka aski wallahi yanka ka za ta yi ta yi niyya a daren za ta yanka ka amma in baka yarda da ni ba to yau ka kwanta kai mata baccin ƙarya da ka fara bacci za ka ga ta ɗauko aska ta biyo fuskar ka tana ɗan gyara maka gemu to wallahi ka san yadda za ka yi kashe ka za ta yi mai gida ya koma ya kwanta sai ya kama baccin ƙarya ya kama baccin ƙarya yana kwanciya din nan sai ga matan nan ta taho da wukarta askarta ta tinkari habar mai gida yace kai sai yaji ta fara shafa masa gemu kun ga kuma wuya kasan gemu yake sai ce wallahi sadaqal gulam bima qala mai gida yace wallahi ace yaran nan na ba wannan da nasiya dan albarka yayi gaskiya ya taimake ni kujewa tana daukan askan nan tana sawa a fuskar mai gidan nan ta nufaci makogwaransa sai ya yi maza-maza ya kwace wannan wuka aska ashe ba bacci yake yi ba ya kwace daga hannunta wallahi yana kwacewa sai ya danne ta take wuyanta ita kuma ya yanka ta murus ya yanke ta gari yana wayewa gari ya dauka mai gida ya kashe matarsa mai gida ya kashe matarsa yana da hujjar ta zo ne za ta kashe shi shi ma ya kashe ta ƴan uwanta suka zo fara'auha maktulatan suka tarar da matar wato ƴar su kenan matar wannan mutumin ya kashe ta tana cikin jini sai suka ce wallahi kai ma sai mun kashe ka suka dauki makami shi ma suka kashe shi suka rama ha dangin wannan miji suka ji labarin cewa an kashe musu dan uwa suka ce aka kashe mana dan uwa ba neman bincike da me ya faru kawai sai su ma suka dauko makamai sai suka tinkari ƴan uwan me mata kawai sai aka fara yaki tsakanin kabilu guda biyu aka dauki shekaru masu tsawo ana yaki saboda annan nemancin mutum daya shi yasa Allah ya ce wa mai annan nemanci fasiki Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina ya Allah karba mu da annabi manci ki ji tsoron annabi manci ya ke yar uwata ki nisanta wallahi da kadan sai ki zan babbar annabi miya yanzu ki duba annabi mi dai ya jawo an yake sakacin rayuka to annabi mi yakan sa a yaki a gari annabi mi yakan sa a zubar da jini Allahumma izil islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.